أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna goma ga watan Rabiul Awwal, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda yayi daidai da 6 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Muna cikin babin da yake magana, yake kwadaitarwa akan wato yawaita ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwa. Babul hafsi ala ziyad min alkhairi fi awakhiril umr. Babin da yake kwadaitarwa na aikata ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwar mutum. Za mu tashi akan hadisi na uku. As-Salis, ana Aisha radiyallahu anha qalat, ma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alayhi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin fi sahihayn anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتعول القرآن، معنى يتعول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. الثالث حديث نوكو، أنا عائشة رضي الله عنها لقصيتنا عائشة الله قرمت يدك على تاشي، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أني صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبت أقريش بيوة صلى بعد أن نزلت عليه با أن سوكي مسا إذا جاء نصر الله والفتح، با أن سوكي مسا إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها حسيا براتكم وأن صلى سبحانك ربنا وبحمدك. Sarki ya tabbata gare ka, ya kai ubangijinmu da kuma godiya gare ka, Allahumma ghfirli, Allah ka gafarta mun. Muttafaqun alayhi. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wa fi riwayatin fi sahihayn anha, har yanzu dai a wata ruwaya a cikin sahihul Bukhari da Muslim inda gare ta, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi, annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana yawaitawa, yana fada a cikin ruku'unsa wa sujudihi da cikin sujjararsa, yana cewa Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Sarki ya tabbata gare ka, ya kai ubangijinmu da godiya gare ka, Allahumma ghfirli, Allah ka gafarta mini. Ya ta'awwal Qur'an, yana aiki da Alqur'ani. Ma'ana ya ta'awwal Qur'an, abinda ake nufi da ya ta'awwal Qur'an, ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani, yana aiki da abin da aka umurce shi a cikin Alqur'ani. Fi qawlihi ta'ala, cikin fannin Allah madaukakin sarki, fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi, da gode ma ubangijinka, wastaghfirhu, ka nemi gafararsa. Wannan hadisin an samo shi daga sayyidina Aisha, Allah ya kara mata yadda. Tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ba zai yi wata sallah ba bayan an saukar masa da idza jaa, har sai ya ce subhanaka subhana rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sai ya karanta wannan addu'an bayan kowace sallah. Saboda
kamar yadda muka karanta idza jaa nasrullahi wal fath wannan sura tana nuna cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan nasarar Allah ta zo sannan budi daga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga mutane da yawa suna shiga cikin wannan addini to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka nemi kai tasbihi da sunan ubangijinka ka nemi gafaran sa lalle shi mai gafara ne to da aka soke annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura suratul nasr idza jaa sai kasance ba wata sallar da zai yi in yayi sai yayi tasbihi sai yayi tahmidi sai yayi kuma nemi gafara sai ya ce subhana rabbi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli a bayan kowace sallah sannan wata ruwayan tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fadin a cikin ruku'unsa da sujjadansa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yana yawaita wannan addu'a wato sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ya Allah ka gafarta mini sannan yana bin umurnin da alqur'ani ya bashi yana aiki da qur'ani yanda qur'ani ya umurce shi yana yi tunda qur'ani ne ya ga masa cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka nemi wato kai tasbihi ka gode wa ubangijinka ka nemi gafarar sa to kamar yadda aka tambaya Abdullahi bin Abbas a hadisin da ya gabata da sai na Umar yake ce masa me yake da fahimta cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me yake ganewa a cikin haka yace wannan karatun yana nuna ajalin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kusa to dalilin haka sai ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umurce shi da idan ya ga nasara ta faru daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala an samu nasara ta ko ina an samu budi babban nasara da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu shine yadda musulunci ne ya shiga duk inda zai shiga a wannan lokacin a wannan zamanin musulunci ya shiga duk inda ya kamata a ce ya shiga sannan kuma har an samu fathu makka garin makkan nan shine garin da baka isa kai wani katab ba cikin wannan gari amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin wannan garin ya bude garin garin ya dawo karkashin sa sai abin da yace tukunna za a yi ya zama ma kowa yana tsoro ma kar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kama shi mutanen gari suka zama ba su da wata magana a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude wannan garin kaga fathu makka kenan an samu budi an bude garin makka har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ahla makkata ma za tarawna anni fa'ilun bikum ya ku mutanen makka me kuke tsammani ne zan muku yau saboda a lokacin ba wani mai magana ba wanda ya sai magana duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka mutun za a yi suka ce akun karimun ibnu akun karim alqurba alqurba ya rasulullah suka ce kai dan nan uwanmu ne mai girma kuma kai dan nan uwa ne mai girma kusanci kusanci ya manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake izhabu fa antum tulaqa to ku tafi an bar ku kun zama sakakku talakawa kun zama talakawa daga yau mutumin da ba sarki ba ba mai mulki ba shine talaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su an bar su haka kaga an samu fatihi an samu budi daman babban wajen da yafi ko ina ake adawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Makka ne to garin Makka ma sai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yansu to tunda abu ya zama haka to ba wata magana kenan ba wani mai cewa komai saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama mutane wufud suna zuwa a shekara ta tara kenan suna ta zuwa mutane al'umma iri kaza sun zo sun karbi musulunci mutane iri kaza sun zo sun karbi musulunci mutane saboda ka wara'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwajan mutane da yawa suna ta zuwa suna shiga cikin wannan addinin mutane da yawa suna ta shiga cikin addini ta ko ina to in haka ya faru fasabbih bihamdi rabbika saboda haka kayi tasbihi ya rasulullahi kayi wata tasbihi sannan kuma ka gode wa ubangijinka sannan kuma ka yawaita tuba lalle Allah bai jin tuba ne to saboda ka sai tana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana fadin subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli a bayan kowace sallah yana bin wannan umurni da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wa fi riwayatin li muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
yuksiru an yaqul qabla an yamut subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Qalat Aisha, qultu ya rasul Allah, ma hadhihi alkalimat allati araka ahadathuha taquluha? Qala, ju'ilat li alamatan fi ummati idha ra'aytuha qultuha idha jaa nasrullahi wal fath ila akhir as-surah. Wa fi riwayatin li muslim, arwaya muslim, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallam zabata gare shi ya kasance, yuksiru an yaqul qabla an yamut, ya kasance yana yawaita fada kafin ajalin sa yazo, yana yawaita cewa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita wannan zikirin, yana cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, godiya ta tabbata gare ka, ina neman gafaranka, ina tuba zuwa gare ka. Qalat Aisha, sai ta Aisha sai tace, qultu sai nace ya rasulullah, ya ma'ajin Allah, ma hadhihi alkalimat allati araka ahdastuha taqulaha, wadannan wani kalmomi ne wanda na ganka, wadannan irin kalmomi ne naga kai ka kirkire su kana yawan fadan su yanzu, wanda da ba ka yi? Qala sai yace, ju'ilat li alamatan fi ummati, lalle an sanya min alama a cikin al'ummata, idza ra'aytuha, idan naga wannan alama, naga wannan alamar, qultuha, to sai na fadan wadannan kalimat din kenan, na fadan wadannan kalmomi shine idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir as-surah, wato idan naga nasarar Allah ta bayyana, budi daga Allah tabaraka ta'ala ya zo, naga mutane suna shiga cikin addinin nan jama'a jama'a, to saboda haka nayi tasbihi, nayi tahmidi, na nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala. To kaga nan wannan hadisin yana nuna mana cewa an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita yin tasbihi, ya yawaita yin tahmidi, ya yawaita yin istighfari, musamman idan yaga nasara ta samu daga Allah tabaraka wa ta'ala, yaga budi ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala, yaga mutane suna yawan shiga cikin addinin nan na musulunci, wato aikin sa ya kare, ayyukan da yazo yi sun kare, daman yazo ne isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala, idan kuma sako ya riga ya isa, to shikenan dan sako ya gama aikin sa kenan, sai tafiya. To dalilin haka, tunda lokacin tafiya ya guza, to ya matsa tasbihi, ya matsa yin tahmidi, ya matsa yin istighfari. Sai tace masa, ya naga ka kirkiri wasu kalmomi wanda da naga ka dage cikin yin su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai amini umurni, idan naga alama cikin al'ummata ta bayyana, me alama? Shine nasaran Allah, naga budi ya samu ta ko ina, ana ta shiga musuluncin nan, ana ta abubuwa, naga mutane suna zuwa suna karɓar musuluncin nan, to kan na tsaya na kama tasbihi, na kama tahmidi, na kama tuba. To saboda haka ana gaya maka cewa kai da ake magana da kai yanzu, idan ka tabbatar da cewa wannan rayuwar da kake yin za ta kare, to kana ganin alamat a tattare da kai na karewar rayuwar da kake ciki, saboda ana canja maka yanayi, ana canja maka. To saboda haka, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu, kenan kai ma kai ta tasbihi, kai ta godewa Allah, kai ta istighfari. Saboda idan ka ga ba abu yana canjawa, ba yadda kake nan haka kake ba, yanayi yana canja maka, to kar kai wasa wajen tuba kuma, kar kai wasa wajen tasbihi kuma, kar kai wasa wajen tahmidi kuma, saboda me? Kai ma irin wannan lokacin ya zo maka, alama ce, alamomi ne, Allah ya kawo maka su. Saboda haka kar ka bari kamar lokacin ya tafi, saboda shi dan adam ba a so yayi su'ul khatima, yayi mummunan ƙarshe, an fi so ya zama ƙarshen sa ya zama kyakkyawan ƙarshe. Kaga ni sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa komai, amma ka ce masa idan ya ga ajalin nan ya yi kusa, to ya matsa cikin tasbihi, ya matsa cikin tahmidi, ya matsa cikin istighfari, bayan shi da Allah ya bashi komai, ya masa komai, shi zai iya cewa komai kuma Allah yayi. Amma sai zai na tace, ya na ka faru wasu kalmomi yanzu kana yawan fadin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka,
ya naga ka fare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce idan naga wata alama a cikin al'umma ta naga wasu alamomi sun fara faruwa to ne ta fadan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika to kaga tunda haka ne annabi ma sallallahu alaihi wasallam aka ce masa idan ya ga alama ya kama wannan tasbihi da tamini da istighfarin nan to kai ma yana da kyau ka matsa da yi alamomi kullun kana kallon su kullun gari ya waya akwai alamar da zaka gani wanda zata nuna maka cewa lalle yanayin nan yana canjawa yanayin da kake ciki yana canjawa rayuwar da kake ciki tana canjawa to saboda haka ka matsa da neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala saboda ƙarshen ka yayi kyau kar ka ce a kai ai baka ga alamun komai ba ba abun da ya canja har yanzu kai a wajen ka saboda haka ai annabi ma sai da abubuwa suka zo kashi tukunne tuba yayi waye saboda haka ni ma sai in bari sai ya zo kashi to baka da labarin ƙarshen baka san bane yaushe ne ƙarshen ba wata ke kana rubu bakin ka ba ƙarshen ne daga magana da kake yin ka zo ƙarshen a lokaci to saboda haka ka matsa cikin yi ya zama ya bi jikin ka ka saba da shi sai zama ƙarshen ya zo sai kake kyawun ƙarshe kyakkyawan ƙarshe shi yake so mutum yayi wa fi riwayatin lahu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi qalat qultu ya rasulullah araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qala akbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aytuha أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فرأيت الناس يركون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وترواية دي أقريب شهر ينزو في إمام مسلم يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى أقريب أن صلى الله عليه وسلم يأكسن شيء yusiru min qawli subhanallahi wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi wato tsarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare shi astaghfirullah wa atubu ilai yana yawaita fadin ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa gare shi qalat sai tace qultu sai nace ya rasulullah ya waikin Allah araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdi naga fa kana yawaita fadin subhanallahi wa hamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi naga kana yawan yin wannan abu fa qala sai yace mata akbarani rabbi lalle ubangiji na bani labari anni sa'ara alamatan fi ummati cewa ni zan ga alama a cikin al'ummata fa idza ra'aytuha idan naga wannan alama din aksartu min qawli to na yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha kuma naga wannan alamomin shine idza jaa nasrullahi wal fath fathu makka idan nasarar Allah ta zo da budin sa shine bude garin makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga mutane suna shiga cikin wannan addini jama'a jama'a fasabbi bihamdi rabbika to ka nemi gafarar ubangijinka kai tasbihi wa ubangijinka ka nemi gafarar sa innahu kana tawwaban lalle shine karban tuba ne kaga ashe nau'o'in zikirorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kala kala ne wani lokaci bayan idza jaa ta zo an soke masa idza jaa rasulullahi wal fath sai aka ga yana yawaita fadin subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li a wani wajen kuma sai aka ga yana yawaita fadin subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika a wani wajen kuma sai aka ga yana yawaita fadin subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi saboda wannan azkar din dukan su annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin su har ma an gane saboda yawan yi da yake aka tambaye shi zai ce Allah ya bashi labarin idan ya ga wata alama a cikin al'ummarsa to ya yawaita fadin waɗannan kalimat din kuma alamar shi ne idan ya ga nasarar Allah tabaraka wa ta'ala da budinsa ya ga mutane suna shiga cikin wannan addini to ya yi tasbihi subhanallahi subhanallahi kenan wa bihamdihi wa bihamdi ga da tahmidi kenan fasabbi bihamdi rabbika kenan sannan wasa biru da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi to sai ya zama haka to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan azkar din wadannan zikirorin saboda lokaci wai na tafiya yazo ana so a tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala da zikirin Allah mai yawa ake so a tafi lahira abinda ake so mutum ya je lahira da shi shine yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala saboda kan annabi sallallahu alaihi wasallama fa shi fa masumi ne baya aikata laifi babu laifin da yayi amma duk da haka sai ya dauki tasbihin nan da tahmilin nan da tuban nan yana ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kaga an ce yana fadin subhanallahu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga ni tuba to annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya riga ya gafarta masa li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratal mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yafe masa daman bai yi shi dan yayi zunubi bai taba yin zunubin ba amma duk da haka ya riga ya zama an yafe shi amma yana tuba yana neman tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake ga maka musamman in karshen rayuwarka yazo ka yawaita tuba saboda me saboda ita tuba wani matsayi ne a cikin addini makami ne a cikin addini matsayi na tuba kuma Allah ya faɗa a wurare daban-daban cewar me summa taba alaihim liyatubu sai da Allah ya gafarta musu duk wanda suke neman gafara saboda haka idan kaga kana tuba to Allah ne ya gafarta maka duk wanda suke tuba in Allah bai gafarta maka ba za a tayi kai istighfari ba za ka iya yi ba ayi ayi ba za ka iya yi ba saboda haka Allah ne ya gafarta musu sai suke tuba in ka kana tuba to Allah ne ya gafarta maka tukunna an so ka tuban sai ka tuba in ba so ba duk yanda za ka tuba za ka ta cewa kai zan dage dai na fara tuban nan amma ba za ka yi ba haka za ka zauna ba za ka yi ba saboda haka in ka kana tuba to an so ka yi ne tukunna kake yi kisa bayan Allah suke cewa in ka kana zikirin Allah to daman sai Allah ya so tukunna za ka yi in Allah bai so ba za ka yi ba sai a tako kuwa da kai akan kai zikirin kuma ya kiyi wa gashi ne dai abun da bashin ka zaka faɗa amma ba za ka yi wala ba sai abun ya kiyi wa saboda ba a so ka kai wa to kaga shi maqamu tawwa ma in ka kawo kana istighfarin nan to an so ka ne in ba so ka yi ba ba za ka yi ba haka zaka zauna shi yasa sai ga wani wajen Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana so masu tuba ashe in babu soyayyar Allah a wajen ka to ba za ka tuba ba kenan in ka kana tuba to kana Allah ya saka a cikin zirin wanda yake son nan ne to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah yana son masu tuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba ba wai zai tuba dan zunubi bane a wani makami ne soyayya wanda Allah yake son bayin sa sune at-tawwabina masu tuba to na ɗaya a cikin wannan makami shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine na farko a cikin makami saboda haka sai yana istighfari sai yana tuba sannan malamai suka ce har yanzu istighfari da ake magana cewa mutum a ƙarshen rayuwarsa yayi wata istighfari shine bai sani ba ma abubuwan da ya aikata daidai ne ko ba daidai ba ya kawo su akan daidai ko ba kan daidai ya kawo su ba an karba ko ba karba ba dan Allah yayi ko dan jama'a yayi dan ya burge yayi ko saboda mutan Allah yayi aikin kansa ayyukan da yin bai san aina suke ba to tunda haka ne yace astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba da wanda nayi mai kyawun da wanda nayi mai muni duk na tuba wanda nayi mai kyawun ma zai iya baci idan naga cewar ai na aikata mai kyau zai iya baci shi ma saboda haka na tuba na tuba na tuba mutum ya ta tuba to wannan aya kuma idza jaa annan da aka soke annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama an umurce shi da yin tasbihi da kuma tahmidi da istighfari malamai suka ce lokacin ne lokacin tafiya yayi kusa aiki ya kare aikin da yazo saboda haka yanzu zai koma wajen Allah tabaraka wataala to ya yawaita zikiri to kai da ni da kai da mu san yaushe ne lokacin zai kare ba sai mu dage mu matsa da zikirin tun daga yanzu saboda wata kin lokacin ya kare ma mu sani ba kuma bayan wannan akwai aya da aka soge annabi sallallahu alaihi wasallama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina cewa addinin musulunci ya cika to bayan an soke wannan da wata guda kenan aka soge idza ja'a rasulullah al-fath sannan aya ta karshe da aka soge annabi sallallahu alaihi wasallama yace ce wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah summa tawfa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wato ku ji tsoro ranar da za ku koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana Allah zai cika wa kowace rai abinda ta aikata duk abinda ta yi za ta ganshi sannan Allah bai zalunci kowa ba to wannan shine abinda ya sauka na gaishe to saboda haka abinda ake gaya maka shine ka yawaita tuba da aka ce alayhi wa akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati musulunci ya cika to a cikin musulunci ba ko yasu gibari musulunci ba zai cika ba sai da magana yasu gibari har wasu ma suna kama wannan shine karshe karshe to ko karshe karshen ne har a karshe ana gaya maka to babban abin da zaka rike kai ta fama da shine tuban nan kai ta yasu gibari kai ta neman gafarar Allah kai ta tasbihi saboda Allah gafarta maka الرابع عن انس رضي الله عنه قال ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى اكثر ما كان الوحي متفق عليه الرابع حديث نورو اشي wannan babi na kwadaitarwa kan ayyukan alkhairi a karshen rayuwa an anas رضي الله عنه daga sayyidina anas Allah ya kara masa yadda kala yace inna Allah azza wa jalla lillahi Allah madaukakin sarki taba alwahyi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bibiyar da wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi kabla wafatihi kafin rasuwar sa kafin wafatin sa hatta tuwaffa aksara ma kana alwahyi har sai da ya kasance lokacin wafatin sa sai wahayin nan yayi yawa ya kasance yadda ake so yazo yadda ake bukatar sa muttabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin shi kuma wannan hadisin yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sagon Allah bai daina zuwa masa ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa kullum alqur'ani yana sauka har zuwa lokacin da su izaja suka zo su al-yawma akmaltu lakum dinakum suka zo su wattaqu yawma suka zo kuma ake maganan abun ya zo ƙarshe saboda haka wahayin ya bibiyi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe to saboda haka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekarun nan da yayi a cikin aika to yana gabatar da wato aikansa yana isar da sakon da Allah ya umurce shi da shi sannan kuma yana yawaita tasbihi yana yawaita tahmidi yana yawaita istighfari to saboda haka wahayi bai yanke wa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarsa to saboda haka nan ma aka ce zaka binci cewar ana so ka yawaita tuba ka yawaita tuba ka yawaita yin subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi haka kai tayin waɗannan addu'o'i har zuwa ƙarshen rayuwar ka tunda kai baka san da abu zai yanke ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin ya ta zuwa masa zai yanke din bai daina tuba ba saboda haka sai ka matsa cikin yin wannan al-khamis an jabir radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alayhi rawahu muslim al-khamis hadisi na biyar a cikin wannan babi da yake kwadaitarwa akan yawaita ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwa an samu shi daga sayyidina jabir Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mince Allah sabbata gare shi yace yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alayhi za a tada kowane bawa akan abun da ya mutu a kansa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin to wannan hadisin imam an-nawawi ya kawo mana shi anan ne saboda ya zama mana wa'azi ya zama mana izina da rayuwar da muke ciki abin da hadisin yake karantar da mu yake gaya mana shine kowane bawa za a tashe shi akan abin da ya mutu abin da yake aikatawa lokacin da zai bar duniya to akan sa za a tashe shi kaga nan da yake gaya maka cewa ka yawaita ayyukan alkhairi a rayuwarka yana gaya maka cewa abin da kake yin nan in mutuwa zo ta same ka a cikin sa to a cikin sa ne za a tashe ka to me kake yi ayyukan alkhairin kake yi ko kuma sabanin haka saboda haka ka matsa da ayyukan alkhairi ya zama koda ajali ya zo maka ya same ka da ayyukan ka na alkhairi ya same ka da ayyukan ka na alkhairi sai ajalin ya zo ya samu aikin alheri kake yi ba sabanin sa ba kowane bawa za a tashe shi akan abin da yake yi idan a rayuwarka ta duniya ka zo ka rayu in banda kida da goge da irin wannan abubuwa kala yake shine aikin ka ba har mutuwa ta same ka ciki to a cikin za a tashe ka wannan aikin shi zaka tashi kana yi ko meye kake yi abin da kake a rayuwarka ta duniya abin da yafi yawan nan kansa za a tashe ka shi yasa bayan Allah suka kawo mana zikirin Allah me amfanin zikiri ya zama duk cikin sha'aninka kana zikirin Allah idan ka fita noma ne to a hanyar tafiya noman naka a gwanan naka kana zikirin Allah kana istighfari kana salati annabi kana la ilaha illallah idan ka fita kasuwa ne a kasuwar taka a shagon naka a wajen zaman ka kana zaune kana istighfari kana salati annabi kana la ilaha illallah in ka fita aikin karfi ne aikin kodago ne na karfi kake yi a can inda kaje kana aikin karfin kana istighfari kana salati annabi kana halala babu wani yanayi da zaka shiga wanda ba zaka daina wannan aikin ba zaka daina ba a duk yanayin da kake ciki kana istighfari kana salati annabi kana la ilaha illallah kowane yanayi ya same ka kuma idan baka yi baka zikirin Allah nan abinda kake yi din nan fa in ka zo mutuwa da shi zaka mutu kuma akan su za ta tashe ka malamai suna ba da labarin wani mutum mara lafiya soja ne babban soja rashin lafiya ta kama shi aka kai shi asibiti sai zama asibitin ga gadonsa ga garin wani malami shi ma aka kashe shi da lafiya sai sojan nan yana kwance yana ta nishi masu jinya duk hankali ya tashi suna suka zo ka samu malam yana zaune a kan garinsa suka ce malam muna addu'a wannan fa rasuwa zai yi wannan rasuwa zai yi yace ba zai rasuwa ce ba zai rasuwa ba kun ce soja bane suka ce eh soja ne babba ne ma kuwa ce to ya za a yi rasuwa haka ba zai rasuwa sai ba kwana biyu an tashi sai jiki ya yi sauki jikin wannan marar lafiya soja da jiki ya yi sauki ya tashi a cikin asibiti ya tashi ya zauna sai ya tashi sai ya kama faranti a cikin asibiti yana ta yi sai malamin ne ya kira su ya ce to yanzu zai rasu suka ce ah haba malam ya zaka ta zai rasu bayan jiki ya yi sauki har ya tuno aiki ma yanzu gashi yana ta faranti ka ce kuma zai rasu yanzu ya ce yanzu ne ko zai rasu kuma yana faretin shi kenan ya rasu yana cikin faretin mutuwa da zai rasu saboda babban aikin da ya fi a duniya shi ne wani faretin saboda haka da shi zai mutu saboda haka idan ya zama ka ga abun tsoron da baka taba gani ba shi ne mala'ika abun da ka fi yi a duniya shi za ka yi a lokacin ai ba wanda ya ga mala'ika ko ba wanda ya ga mala'ika idan ka ga mala'ika ko maganar ka ya kare a ranar ba za ka dawo ka bada labari ba to shin da shine abin tsoron da baka taba gani ba to idan ka ganshi abunda ka fi a duniyar ka shi zaka yi a lokacin in zage ka fi in ka ga abun tsoro to zagin zaka kama yi sai ka kama zagi ka kama doke haka zaka yi idan istighfari da salati annabi da halala ka fi su zaka yi tayi sai a ji kana ta zikirin Allah kana ta la ilaha illallah a rasa dalili abunda baka taba gani bane yau idanunka ya riska shi yasa ake so mutum ya zama duk cikin ayyukan sa ya matsa da zikirin Allah a cikin kowane aikin sa ya zama ba wai karka aikin ba ba an ce wai ha yana nufin wai karka je kai wasu ayyuka ba a kai amma ya zama abun da yafi yawa a cikin kayan ka ambaton Allah tabaraka wataala saboda ran da abun tsoron nan ya zo maka ya zama ambaton Allah nan ne zaka yi sai ta tashi ga kansa to saboda haka a wannan ya rufe mana wannan babi da wannan hadisi na cewar ka dage ya zama ayyukan ka na kirki ne saboda in za a tashe ka a tashe ka a kansu kar ka yi nadamar me yasa za a tashe ka aiki iri kaza ba tashe ka irin wani aikin ba saboda haka idan ka matsa kuma rayukan alkhairin za a tashe ka a kansu wannan shine karshen wannan babin da yake magana akan kwadaitarwa na yawaita ayyukan alkhairi a karshen rayuwa kuma kamar yadda muka sani muna cikin wata na Rabiul Awwal watan Rabiul Awwal shine watan da aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin sa wanda kamar yadda muka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine alherin duniya da lahira dalilin zuwan sa duk abin da ya samu saboda haka Allah tabaraka wataala ya maka ni'imomi da yawa amma bai kira su ni'ima ba bai ambace su a matsayin ni'ima ba bai ce waɗannan ni'imomi ya maka ba ya maka ni'ima da yawa ni'ima ta lafiya ni'ima ta kace abinci bai zauna a cikin cikin ka ba ka je ka zubar da shi ka samu lafiya ni'ima ta gani ni'ima ta shaka ni'ima ta dandana ni'ima ta ji ni'imomi ga sunan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da zaka kokarin kidaye ni'imomin da Allah ya maka to ba za su kidayu ba Allah ya maka ni'imomi masu yawa amma dukkan ni'imomin da Allah ya maka babu ni'imar da Allah ya maka yace ya maka ni'ima sai da ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai alquran yace mana laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lalle haqiqa Allah yayi ni'ima wa mu'minai da ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma alquran ya ga mana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis idan Allah ya maka ni'ima to ka gode wa Allah cikin ni'imar nan da Allah ya maka to akwai wata ni'imar da Allah ya maka fiye da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ita babu wata ni'imar da Allah ya maka kamar samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya ga mana cewa wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa anqazakum minha annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu al'umma suna gaban shiga wutan jahannama ne ya jawo su ba su shiga wutan ba yace musu wanda ya bi ni ya zama dan aljanna to saboda haka babban ni'ima da Allah ya mana shine samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu wata ni'ima da Allah ya mana kamar samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba da ba mu san a wani matsayi muke ba yanzu amma dalilin zuwan sa ya zo mana da wannan haske daga Allah tabaraka wataala muka samu kanmu a inda muke to idan Allah maka ni'imomi na rayuwar duniya ma kana gode masa kana godiya da nau'in godiya iri-iri idan ya zama ka samu ka gina gida ne za ka yi walima ka gode wa Allah Allah ya baka dama ka gina gida in aure ka yi za ka tara jama'a a haɗu a taya ka murna Allah ya baka dama ka yi aure duk abin da ya same ka dai na rayuwa kana gode wa Allah a cikinsu to wai waɗannan ni'imomi masu ƙarewa kana gode wa Allah a cikin su idan ya maka su sai babban ni'imar da ba za ta kare ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za ka yi gode wa Allah a cikin wannan ni'ima da Allah ya baka ba ita ce ni'imar da ya kamata ka gode wa Allah ka sani ba idan ka gama rayuwanka na duniya abu na farko da za ka fara samu shine kabari nan za a fara saka ka to a cikin kabarin nan tambayoyin da za a maka za a kawo maka annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama a ce maka ma za ta qulu fi hadhal abd mi kake faɗa kan wannan bawan a nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kabarinka idan ka amsa cewar ka san annabi Muhammad shine Allah ya aiko shi kaza a ce shikenan komai ya abinda kake nema ka samu sai ka zama dan aljanna idan ka ce baka san shi ba magana ta mutu Allah ya kiyaye to wannan wanda har cikin kabarinka zai bi ka akwai ni'imar da Allah ya maka fiye da shi wallahi babu saboda haka ya zama dole a kanka kai murna kai farin ciki da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya ga mana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah yace mana da falalan Allah da rahamar Allah dan waɗannan abubuwa guda biyu dan su ne ya kamata ku yi farin ciki ya fi dukkan abin da kuke tarawa malamai suka ce idan ka ji qur'ani Allah ya faɗi aya to ka nemi fassarar ayan a cikin alqur'ani idan babu tukunna ka nemi wata fassara saboda ka tafsirul qur'ani bil qur'ani shine mafifici fassarar qur'ani da qur'ani to da Allah ya ga mana haka sai muka ji a wani wajen Allah ya faɗa mana kuma ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah ya ce idan ya baka alqur'ani shine ya baka falala mai girma saboda haka malamai suka ce fadlullahi shine alqur'ani rahmatullahi kuma alqur'ani ya ga mana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ya rasulullahi Allah bai aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga talikai rahmar Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan waɗannan abubuwa guda biyu
kai farin ciki. To ashe abun da ya kamace ka shine kai farin ciki da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kai farin ciki da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan farin cikin da zaka yi yana nuna soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarka, saboda son sa da kake yi son ne ya ratsa ka yayi yawa, ba za ka iya boyewa ba, kan fito kana bayyana murna da farin ciki cewar ga ranar da aka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zagayo, ko ga watan da aka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagayo, saboda kana murna kana farin ciki. Amma watan da aka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagayo, ko ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zagayo, sai kana bakin ciki, sai kana jin haushi. To me kake nufi? Me kake nufi kenan? Kana bakin ciki kana jin haushi, me kake nufi? Baka yi farin ciki da zuwan Annabi ba kenan sallallahu alaihi wasallama? Wannan hatsari sa ya wuce komai. Ba a ce ka nuna nau'in farin ciki ba. A in ya gana ma karka nuna nau'i. Karka yi komai na farin ciki, amma dai ya zama zuciyanka akwai farin cikin nan. Rabiul Awwal ya kama. Watan da aka fi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama. To dole ne zuciyarka da farin ciki. Ko da farin cikin naka bai kai ka fito ka bayyana ba. Amma idan ya zama bakin ciki kake yi a lokacin, wato ma'ana baka murna baka maraba da zuwan Annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi aikin ka koya yake, wallahi ya lalace. Duk abin da ka je wa Allah da shi a lahira, in baka je da Annabi Muhammadu ba, ba ruwan Allah da kayanka. Ba ruwan Allah da abin da ka je da shi. Sai ka ji da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Me yasa munafukai suka zama munafukai ne ga? Me suka yi? Ba za su Allah ne? Ba da su ake duk ake ibada ba? Har zuwa yaƙi suke. Me yasa suka zama munafukai? Zuciyarsu ne babu son Annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka muna gaya maka kai ma dan ƙomo wanda ba za ka yi murna ba, kar ka yi murna, amma ya zama cikin zuciyarka akwai son Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin, kana jin wani nishadi, kana jin wani daɗi, saboda wanda ya zo dalilin zuwa sa ka samu addinin da kake yin nan, watan da aka haife shi ko ranar da aka haife shi ta zagayo, kana murna. Amma za mu yi mamaki idan ya zama maganganunka da karatunka duk ya ƙare, kana ta suka, ai bid'a ne, ai Annabi bai yi ba, ai kaza kaza, ai kaza kaza, kana ta kokarin sokewa, soke mi za ka yi? Kana yi murna da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kake so a zauna kenan haka? Kuma za a yi murna ranar yancin kayi ma ko? Kayi ya samu, an samu kayi, an yi an samu yancinsa. Za a yi murna? Kuma za a tura maka kai ma a wayarka ko a wani abu, kai ma ka ce eh wallahi ko eh an samu yanci. Kana murna. Rayuwarka ma da kake yi idan ka samu shekara ɗaya ko biyu sun ƙaru a cikin shekarunka, za ka yi hotuna, za ka yi komai, ka yaɗa a duniya, wai kana murna wai shekarunka sun ƙara ja, ka matsa kusa da kabari, ka bar ɗakinka na kwana amma kana murna. Ka matsa kusa da kabari, ka bar ɗakinka na kwana amma murna kake. To wai kai ma da baka kawo komai ba, wanda dalilin zuwanka ba a samu komai ba, kake murna da zuwan naka, balle Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi ran Litinin, aka ce dan me yake, yace za ka yawmu wulitu fihi, wannan ranan ne aka haife ni. Ya yi murna. To saboda haka murna da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama dole akan kowa ya yi murna. Sai dai yanayin soyayya ne, kowa da irin nasa. Wani yana son Annabi a cikin zuciyarsa, ba zai yi fito ya bayyana ba. Kaga a tsaful imani kenan. Daman Alkur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kashi uku ne. Akwai wanda shi imaninsa ya je can ƙasa kenan, ba zai iya bayyana komai ba. Kamar kai ne yanzu ka ga budurwa kana son ta, sai ka bar soyayya a cikin zuciyarka, ba za ka iya gaya mata, ba za ka iya gaya wa kowa ba. Ka zauna a ɗaki kana cewa wallahi kana son ta. Kana son ta kuwa? Ina ga da saura ko? To saboda haka son Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne. Dole ka so Annabi. La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi. La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Imanin din ku ba zai cika ba sai ya bi suna fiye da komai. To saboda haka kowane irin nau'i na soyayya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka same shi. In baka samu son Annabi ba, ka tafi lahira a haka. To da kai da su Abdullah bin Ubay zaka gangu tare, zaku tashi tare da su, babu makawa. Saboda haka Allah ya kara mana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. abun da makaranta an daidai Allah ba mu dadan sa abun da muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghlib wal qatim lima sabaq nasil haqq wal haqq fal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.